Baki. Mai yanka wuya. Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki ya lashe zaben shugaban kasa na Najeriya. Jama'a assalamu alaikum.
That Tinubu Bola Ahmed of the APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Thank you.
Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan Farfesa Mahmud Yakubu yake bayyana sakamakon zaben kasar da aka gudanar a ranar Asabar dinnan da ta gabata, inda kuma ya ayyana dan takarar jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu a zaman wanda ya lashe zaben na shugaban kasa. Tinubu ya sami wannan nasara ne sakamakon samun ƙuri'u miliyan 8,794,726, inda ya doke manya abokan takararsa Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da ya sami ƙuri'u miliyan 6,984,520, sai Peter Obi na jam'iyyar Labour Party da ya sami ƙuri'u miliyan 6,101,553, da kuma Rabi'u Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP wanda yake da ƙuri'u miliyan 1,496,689. Grace Alheri Abdu da ke zauren tattara sakamakon zaben na shugaban kasa a Abuja ta yi mana fashin baki kan sakamakon zaben.
To, wannan zaben dai babu shakka Murtala an fafatawa mai zafi, kuwa kamar yadda masu harsashe suka faɗa tun farko, inda manyan jam'iyyun nan duka suka kusan yi tafiya keke da keke. Jam'iyyar APC ta samu jihohi 12, jam'iyyar PDP ta samu jihohi 12, shi jam'iyyar Labour ta samu jihohi 11, ta ƙara da babban birnin tarayya Abuja ya bata 12, sai kuma jam'iyyar NNPP ta lashe zaɓe a jiha guda ɗaya. To, abinda zai raba gardama a wannan zaɓe shine ko a cikin waɗannan 'yan takara guda uku da suka samu 12 nan, wanda zai samu ƙuri'u mafiya yawa bisa ga sharuɗa da hukumar dokar zaɓe ta gindaya.
To, sai dai yayin da jam'iyyar APC ta gaggauta yin na'am da sakamakon zaɓen tare da godiya ga 'yan Najeriya, manyan jam'iyyun adawa sun yi watsi da sakamakon, inda tun ma kafin a kammala bayyana sakamakon suka kaurace wa zauren tattara sakamakon zaben, suka kuma yi kiran da a soke zaben baki daya. Daya daga cikin wakilan jam'iyyun na adawa daga jam'iyyar PDP ya yi bayanin dalilin su na daukar wannan matakin.
Sunana Ladan Salihu, mai ba da shawara ne ga neman yakin zaɓe na Presidential Campaign Council na Atiku Abubakar. Alhamdulillah, a gaskiya wannan tsarin ya taho mana bambara kwai. Akwai tsagwaron kumbure da almundahana da wasu abubuwa waɗanda ba za ka iya fassara su ba, saboda wato ya taho mana tamkar coge. Shi yasa ka ga gaba ɗaya lokacin da aka zo ake wannan al'amari a wannan a yau ɗin nan, ainihin jami'anmu gaba ɗaya muka janye daga cikin wannan inda ake wato tantance ƙuri'u, kuma ake ba da bayanin sakamako na jihohi a ɓangaren shugaban ƙasa da kamar yadda kuka gani.
Kana ce coge da kuma wata almundahana kamar yadda ka yi zargi, shin menene kake nufi da wannan? Waɗanne abubuwa ne aka yi da suka nuna muku haka?
Mai sauraro, in za ku tuna, ai an yi maganganu a kan Bivas, wannan mashin wanda yake ɗaukan hoto don wanda kuma zai fito da dukkan bayanai game da wanda yake kasa ƙuri'a. An gaya wa duniya gaba ɗaya cewa wannan mashin shine zai kawo mana zaɓe ingantacce, kuma zaɓe wanda jama'a za ta yi alfahari, ta yi bugun kirji, ta ce Najeriya da demokradiyya a Najeriya an taka rawar gani. An kai wannan mashin a gaban majalisar ƙasa ta tarayyar Najeriya, wato National Assembly. An gwada wa 'yan ƙasa yadda wannan mashin yake aiki a wurare daban-daban, inda aka tabbatar wa al'umma cewa wannan mashin ɗin ba za a samu matsala da shi ba. Sai da me da aka zo wurin zaɓen nan, sai aka tarar da cewa akwai lauje cikin naɗi. An zo an ɗauki hoton mutum, ya dangwala ya zaɓi jam'iyyar da yake so. Sannan mashin ɗin nan kuma ya sarrafa wannan ƙuri'ar tasa kamar yadda wannan mashin zai ɗauki hoton ɗan adam idan ya zo jefa ƙuri'a, a fito da ainihin wato kamar taswira na hannun shi, ya dangwala ya je ya saka in an gama a yi haɗa kan ƙuri'un. Sannan a rubuta a takarda, takardar nan za a ajiye ne shaida ko da an samu matsala da mashin ɗin. Amma da zarar an gama aka harhaɗa komai, yadda za ka haɗa WhatsApp message, ka sa hoton ɗanka ko ɗiyarka, ka tura wa ɗan uwa ya gani. In ka danna ya tafi kenan, ɗan uwanka ya samu. Haka idan ka danna wannan Beavers machine ɗin, ya taho cikin saba na INEC da ke headquarters su a nan Abuja. Kuma suka gaya wa junior, wa duniya ita hukumar INEC, cewa wannan machine ɗin da su za a yi amfani, ba za a samu matsala ba, ba za a samu tangarɗa ba, ba za a samu dukkan abin da ake tsoro ba. Sai gashi yanzu ɗin nan da nake magana da kai a yau, mazaɓu 40,041 ne kawai suka aika da saƙon wato sakamakon zaɓe daga waɗannan mazaɓu, ko kuma inda akwatuna suke zuwa headquarters ta INEC a nan Abuja. Kuma akwai waɗannan akwatunan 176 suke Najeriya. Wato duka a ce an samu 40,000 kawo ga yanzu su ne kawai aka aiko Abuja. Ai ka san akwai lauje cikin daɗi. Ai abin da yake faruwa shi ne, idan lokacin da aka tattara kan waɗannan ƙuri'u aka sa a mashin, sannan ajin suka sa hannu a takardu, aka ɗauki hoto aka tura. Kowane ajin yana da nasa takardar. Amma abin da yake faruwa shi ne, dalilin da ya sa ba a tura wannan sakamakon ta hannun Beavers shi ne ana amfani da wani takarda daban a sake rubutawa da hannu, sannan a canja ainihin wato yawan ƙuri'u da suke kan takardar na ainihi, sannan a taho da shi Abuja a zo a karanta wa mutane.
To sai dai mai fashin baki kan lamuran siyasa, Malam Ibrahim Muhammad Gamawa, a tattaunawar su da wakilinmu Umar Faruk Musa, ya bayyana yadda yake kallon wannan matsala.
Gaskiya zaɓe ne wanda ni na jima ban ga zaɓe irinsa ba, kuma hakikanin gaskiya waɗanda suke kuka da zaɓen a yanzu da farko sun gaya ma duniya cewa sun yi na'am, kuma sun yi murna da yadda suka ga jami'an tsaro suka daddaka dukkan ko ina don hana waɗanda suke ɓata gari su shiga wannan al'amari. To amma abin takaici kuma, bayan an kammala zaɓen suka ga sakamako na farko yana musu yadda suke so, daga baya kuma sai suka ga cewa lallai an zo raba gi sabida haka sun za su tashi da bindi maimakon su samu cinya da kawi da sauransu, shi ne yanzu suka tada hayaniya da kace na ce. Amma da akwai kyakkyawar niyya, tun da an san ba a nan maganar take tsaya ba. Kusan duk wani zaben da aka yi a Najeriya, tun daga na shagari har wanda Buhari ya kai na ƙarshe, wato sai da aka je kotuna, babu ni ban san wani zabe a Najeriya na ƙasa wanda aka tsaya kawai daga yinsa, in ban da Jonathan da ya ce ya yarda da zaben da aka yi na Buhari ba. Shi ma an zuga shi an ce je kotu, amma yake sun san cewa ba nan ba ne ƙarshen abin ba, ya kamata a je kotu a gabatar da duk wani korifi. Amma suka tsaya a wajen waɗansu suka yi hali irin na 'yan daba. Amma dai zaɓe kan bisa hakika an yi shi yadda ya dace, kamar Tinubu da ya shekara 8 yana mulki a Lagos, kuma har yanzu shi ne ke ayyana wane ne ɗan siyasan da zai fito na gwamna ko wani abu. Amma aka kada shi, aka fi shi da ƙuri'u a Lagos. Sa'annan kuma Atiku ya kada ɗan takarar Buhari a jihar da Buhari ya fito. To kaga wannan al'amari ne wanda yake lallai an yi ƙoƙari, ba abin da za a faɗa sai a yaba wa ita hukumar zaɓe ta INEC.
To saboda ƙarancin lokaci, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu, sai Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.